Masu rare sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin ninyar mai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nigeria sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da wannan lokaci yau 22 ga watan Maris din shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fadda dokar hana fasinjoji ɗaukar manyan na'urori masu amfani da lantarki a wurin da suke zama. Amurka da Koriya ta Kudu sun ce gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba. A Siriya kuma wata cibiya da ke kare haƙoƙin bil'adama ta faɗa yau Laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe aƙalla mutane 33.
Dangane da batun harin a Najeriya an kai wasu hare-hare uku a wajen birnin Maiduguri ciki har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garejin Muna.
Kanadi ko ne wanda ya rame? Kanadi ta yi martini.
Yau ne kuma ake bukukuwar ranar ruwa ta duniya a daidai lokacin da Bankin Duniya ya bayyana aniyar samar da tsaftataccen ruwan sha ga wasu jihohin Najeriya uku da suka hada da Ekiti da Bauchi da kuma Edo.
Aiki ne da zai wadata cikin garin Bauchi da ruwan sha kuma tsaftataccen ruwan sha. A gyara gubidan a cancin jamin pipes da suka tura ruwa gidan mutane.
Muna kuma tafa da shirin himma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fadda dokar hana fasinjoji ɗaukar manyan na'urori masu amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen saman wasu ƙasashen gabas ta tsakiya. Jaridar New York Times ta ambaci wata majiya da bata bayyana ta ba, na cewa an yi dokar ne don daƙile shirin mayakan ISIS na ƙera ɗan ƙaramin bom wanda za a iya ɓoyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka da ake kira laptop da Turanci. Gidan talabijin ɗin ABC ya ba da rahoton cewa bayanan sirri da jami'an Amurka suka samu a farkon watan nan sun nuna cewa 'yan ISIS na ƙoƙarin samun hanyar shigowa da ababen fashewa kamar nakiyoyi cikin jiragen da za su zo Amurka. Wata majiyar gwamnati ta faɗa wa gidan talabijin ɗin na ABC cewa bayanin barazanan na da tushe kuma akwai ƙamshin gaskiya a cikinsa.
Amurka da Koriya ta Kudu sun ce wani gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yau Laraba bai yi nasara ba. Mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ta tekun Pacific ya ce makamin ya nuna alamun tarwatsewa 'yan daƙiƙu bayan harba shi daga mashigin Kalma a yankin gabashin ƙasar. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ita ma ta ce gwajin bai yi nasara ba yadda ya kamata. Ƙasashen biyu dai ba su ba da cikakken bayani ko wani irin makami ne aka gwada ba, kuma dukkansu sun ce suna ci gaba da yin nazarin gwajin. A farkon watan nan ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami zuwa yankin tekun Japan don mai da martani akan atisayen da dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi na shekara-shekara, abinda ita Koriyan ta Arewa ta ɗauka a matsayin shirin yaƙi.
Wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama mai sa ido a Siriya ta faɗa yau Laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe aƙalla mutane 33 a wata makaranta kusa da birnin Raqqa. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory ta faɗi cewa harin ya auku ne a safiyar jiya Talata a wajen ƙauyen Al-Mansura, kuma wannan makaranta ana amfani da ita wajen sauke 'yan gudun hijirar da rikicin Siriya ya raba da gidajensu. Birnin Raqqa dai shi ne harkwatar 'yan kungiyar ISIS, kuma ƙwato garin shi ne babban burin yawancin dakarun da ke yaƙi da mayaƙan na ISIS. Gamayyar dakarun ƙasashen da Amurka ke jagoranta da suka kai kusan 12 da ke kai hare-haren a kan 'yan ISIS a Siriya sun yi ta auna birnin Raqqa a cikin 'yan kwanakin nan, kuma rahotanni daga ƴan wato daga Dakaran na nuna cewa tsakanin ranakun Asabar, Lahadi da shekaran jiya Litinin an kai harare kusan 20-20 a kowace rana.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani alƙalin Amurka mai suna Neil Gorsuch da shugaba Trump ya zaba a matsayin wanda zai cike ɗaya daga cikin gurabun alƙalan kotun kolin ƙasar zai sake bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattijan Amurka yau Laraba don amsa tambayoyi kafin a kada ƙuri'a akan cancanta ko kuma akasin haka, sannan a kuma tura wa sauran 'yan majalisar. Gorsuch ya faɗa wa 'yan kwamitin shari'ar nan na majalisar a lokacin da ya bayyana a gabansu jiya Talata cewa babu wani jami'in gwamnatin shugaba Trump da ya taɓa hura mai wuta akan ya ɗauki alkawarin yadda zai jefa ƙuri'a akan batutuwa masu zafi da za a iya kawowa gaban kotun a nan gaba. 'Yan jam'iyyar Democrat sun yi wa alkalin tambayoyi da dama akan alkawuran da shugaba Trump ya yi lokacin yakin neman zabensa da suka janyo cece-kuce, ciki har da batun maido da tsarin azabtar da waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da hana musulmai shiga Amurka da zaɓen alkalan da za su sauya haƙƙin mata na zubar da ciki wanda kotun kolin Amurka ta yanke a shekarar 1973 a lokacin shari'ar Roe da Wade. Haka kuma sanatoci daga jam'iyyun biyu sun yi mai tambayoyi sosai akan tsarin azabtar da 'yan ta'addan.
Rahoton ƙudurin China na gina sansanin tatsar bayanai a yankin tekun China da ake kira Shoal da aka yi ta takaddama a kansu tsakanin ita China ɗin da ƙasar Philippines zai ruguza ƙawancen da dama can baya da ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu. Zai kuma rikitar da shugaban Philippines wanda ya damu a kan batun neman taimakon tattalin arziki daga China. Rahotanni daga kafafen yaɗa labaran China sun ambaci magajin garin Sanshi a China yana cewa gwamnatin ƙasar za ta fara shirin gina sansanin tatsar bayanai a Scarborough Shoal, wani ɗan ƙaramin yanki mai tazarar kilomita 230 daga tsibirin Luzon. Ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da waɗannan rahotannin yau Laraba. Tana mai cewa bisa ga cewar hukumomin China, waɗannan rahotannin akwai kuskure tattare da su kuma ba gaskiya ba ne. Mai magana da yawun ma'aikatar Hua Chunying ta faɗi cewa ƙasar China ta ɗauki batun kare wannan yankin tekun na kudancin China da muhimmanci, amma duk da haka ta ɗauki dangantakar da ke tsakanin ƙasar da Philippines da matuƙar muhimmanci.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ce wato wasu 'yan ƙuna bakin wake uku a wurare daban-daban sun tarwatsa kansu ciki har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garejin Muna da ke wajen birnin. Daga birnin na Maiduguri ga rahoton da wakilin sashin talabijin na murya Amurka Husaina Muhammad ta aiko mana.
Kanadi ko ne wanda ya rame? Kanadi ta yi martani.
Wasu 'yan gudun hijira kenan da suke kukan takaici bayan wani hari da 'yan kunar bakin wake suka kai sansanin 'yan gudun hijiran da ke kan hanyar garejin Muna. 'Yan gudun hijiran da ke sansanin da 'yan ƙauyen Gulumba ne da ke ƙaramar hukumar Bama. Shugaban hukumar Sema ya ce 'yan ƙunar baƙin waken sun tada bam ɗin ne a gurare daban-daban guda uku.
Su ma sun mutu a kowane waje mutum ɗaya-ɗaya suka rasu da yaro ƙarami ɗaya. To, wannan abu ne na takaici wadda na yi imanin cewar babu addinin da ya zo ya ce ka zo ka kashe mutum da bai sani ba, bai gani ba, bai shi. Ba idda Allah ya faɗa a zo a kashe mutum, ballanta na ma mutum ɗan gudun hijira, yaro ƙarami da mace, a zo ka kashe ta. Wannan abu ne wadda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar da akuwar lamarin ya ce ɗan ƙunar baƙin wake na farko ya tada bam ya kuma halaka kansa tare da mutane biyu, inda kuma mutane tara suka ji rauni. Na biyun shi ma ya halaka kansa da wani mutum guda tare kuma da raunata mutane shida. Sai kuma na uku da ya tada bam ɗin a wani guri da ake kira da Sina Baya. Kwamishinan ya ƙara da cewa 'yan gudun hijiran sun keɓe kansu ne a wajen ba tare da gwamnati ta san da zamansu ba.
Well,
yace kamata yayi gwamnati ta dau mataki akan ƴan gudun hijiran da ke kebe kansu ba tare da gwamnati ta san da zaman su ba.
Kinawun jimin bonna to. Ai da kyanna da ke ce.
Waɗannan mata dai sun fita ne a firgice a lokacin da suka ji ƙarar fashewar bomb din.
Ya da dare. Kafe kudu. Na dare. Wani mota ya zo ya tsaya. Haka kuma ya tashi ya tafi. Kawai lokacin ya tafi wani mota su uku sun shiga.
Wani moto amma muryan shi wannan energy kamar Isuzu ne. Ya zo din 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 yace ma haka ne mutum daya ya sauka ya shiga wannan kampu wannan. Kamar shi energy shat 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 war haka wani mutum ne ya zo. Kuma motin ma war haka me zai dauka. Ina magana haka ne shikenan kamar minti biyu bom din ya tashi bram shikenan ya tashi
sai rai ya riyal ai
na ba ita ko wannan tsohuwa ta ji rauni ne a lokacin da take gudun tsirar da rayuwarta. Shugaban hukumar Seman yace gwamnati za ta yi iya kokarinta don tabbatar da cewa ta tallafawa waɗannan ƴan gudun hijira. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To sai mu ce Allah ya kyauta. To a daidai lokacin da a yau ake bukukuwar ranar ruwa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan yadda za a tunkari matsalolin da ke kawo cikas wajen samar da tsaftataccen ruwa. Babban Bankin Duniya ya bayyana wani shirin inganta hanyoyin samar da ruwa a wasu jihohi uku a Najeriya waɗanda suka haɗa da Bauchi da Edo da kuma Ekiti. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Kwamishinan ma'aikatan ruwa na jihar Bauchi, Gali Abdulhamid, ya gana da manema labarai inda ya fayyace yadda shirin samar da ruwan zai kasance.
Aiki ne da zai wadata cikin garin Bauchi da ruwan sha, matsaftataccen ruwan sha, a gyara gubidan, a sake reticulation, a canja main pipes da suka tura ruwa gidan mutane, kawo sabbin machines da masu tace ruwa a gubidan. Ita kanta wurin da ake abunan ruwan production ruwan za a ƙara inganta ta a buɗa ta saboda lokacin da aka zo aka wannan abunan na gubidan din 1992 ana tunanin cewa zai sabin mutum zai ba mutum 400,000 zuwa 500,000 na ɗan mutum da suke cikin garin Bauchi. A yanzu zancin ɗin kyamma cikin garin Bauchi muna da mutane sun fi miliyan ɗaya. So kaga wannan abu ne da zai sabin cikin garin Bauchi kuma a samu wadataccen ruwa tsaftataccen ruwa a cikin wannan abun din. Kuma wannan aiki Bankin Duniya na World Bank su suka dauki nayin wannan aiki. Gwamnatin jihar Bauchi ta ba da kashi 10, shi Bankin Duniya ya ba da kashi 90. Kuma gwamnatin jihar Bauchi tuni ta ajiye kudin ta kashi 10 ta ba mu yana cikin banki yana ajiye. Su ma kuma sun fara turowa daga cikin wannan kudin saboda dala miliyan 72 ne. Su gwamnatin jihar Bauchi sun ba da in naira sun ba da value din 10% shine kamar $7.2 million.
Injiniya Aminu Gital shine shugaban hukumar samar da ruwa a jihar Bauchi. Ya yi bayanin sharuɗin samar da ruwa wa al'umma.
Duk wata ƙasa da kaga ta samu ci gaba game da samar da wannan ruwa ta dogara ne akan kuɗin ruwan da ake biya. Wannan tsari yana da ƙalubale na cewar za mu je wurin mutane ne mu ci su riƙa biyan kuɗin ruwan da suka sha. To saboda mu samu shawo kan waɗannan ƙalubale shi yasa aka ce za a sa mitoci. Sannan na biyu in aka sa mitoci din nan zai zama na ba cuta ba cutarwa. Idan baka sha ba za ka biya ba, idan ka sha ka biya. Sannan na biyu za mu yi amfani da kafofin sadarwa wajen ganin mun fahimtar da al'umma buƙatar su riƙa biyan wannan kuɗin ruwa. Wannan ba ƙalubale ba ne kawai a jihar Bauchi, ƙalubale ne a Najeriya ta cewa mutane suka noƙe su ƙi biyan wannan kuɗin ruwa. Sirrin samar da ruwa akai-akai shine mutane su riƙa biyan kuɗin wannan ruwa, sannan kuma su ɗin ma zai zama suna da bakinsu ce suna biyan kuɗin ruwa amma ba a ba su ruwa.
Daga bisani na ji ta bakin wani mazaunin garin Bauchi ra'ayinsa dangane da biyan kuɗin ruwa.
Sunana Alhashehu Isa Aliman, sakataren Tiroli Kasuwar Mutu a Bauchi. Za a ga babban nasara muddin akai wannan aikawaitar da ake ruwa, mutane ba su ji kyashin su cire kuɗin ruwa su biya ba. Amma a yanzu baka sha ruwa ba a ce ga bil, to wani ma bai san ba, wani ma gaisa ba famfo rijiya ne, to ga mutum ba zai iya biyan kuɗin ruwa ba tare da ina sha ba. Amma aka inganta abu aka gyara ya zama ana samu in Allah da ana kawo bil mutum zai dauka zai biya kuɗin ruwansa ba tare da matsala ba. Amma inganta shi a samar da ruwa birane da ƙauyuka, to zai taimaka wajen ko a ƙauye mahi an biya kuɗin ruwa saboda an san muhimmancin ruwa a rayuwar ɗan adam.
wani mazaunin Bauchi kenan ke bayyana na ganin an biya kudin ruwa muddin ruwan zai samu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To idan an jima a shirin mu na dare za ku ji yadda bikin ta wato na ranar ruwa ta duniya ya kasance a jamhuriyar Niger. To a can jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya, ma'aikatan cibiyar sarrafa madanan kasa ta NMDC ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana domin jawo hankalin hukumomin tarayya kan yadda za a farfado da cibiyar wacce suka ce ta su kurkuce. Daga Jos ga rahoton wakilin murya Amurka Zainab Babaji.
Gamayyar kungiyoyin ma'aikatan cibiyar inganta karafa ta kasa sun gudanar da zanga-zangar lumana don neman gwamnatin tarayya ta ceto cibiyar daga durkushewa. Cibiyar inganta karafa ta kasa da ke nan Jos ita ce daya tilo a Afirka ta yamma da take tantance karafa da ma'adinai don sarrafawa. A cewar shugabannin ma'aikatan, gwamnatin tarayya ta bada makudan kudade don inganta cibiyar da biyan haƙoƙin ma'aikata, amma a cewar su har yanzu basu gani a kasa ba. Comrade BL Ezekiel Daniel shine shugaban kungiyar ma'aikatan da ba masu koyarwa bane a cibiyar.
Muna da damoyi da yawa wanda shine dalilin da ya sa muka rufe gidan nan. Na daya, a watan 6/2013 federal government ta aika da kudi miliyan 149,605 da naira 944 domin a biya ma'aikata allowance nasu. A 2010 an ba mu miliyan 10,050 daidai domin incentive bonus na shekara domin ma'aikata. A yanzu da muke magana last quarter 2016 gwamnati ta tura mana kudi domin ayyuka a ci ga aiki miliyan 118. A miliyan 118 ba wani abin da yake a jiya kasar zaune ne an kashe kudin ya.
Amma yanzu a takaice me kuke bukata?
Abin da muke bukata shine a biya ma'aikata hakkin su daya, sannan ku kanmu zuwa ga Baba Buhari ya ba mu shugaba wanda shine zai shi mulkance mu a nan wurin yayi mana abin da ya kamata.
Madam Monica Ewuga ma'aikaciya ce a cibiyar inganta karafar.
Yaya a cikin gida muna sha wahala da su. Masaje mu basa kawo kudin da ya kamata mu ce da gida. Kudin da ya kamata a bamu ba a bamu ba. Mu da abin da muke so shine abin da ya kamata ya zama na ma'aikaci a bashi.
Shiko Dasif Olayinka yace suna goyon bayan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa. Don haka yake bukatar gwamnati ta kawo agaji wajen duba matsalolin da cibiyar tafada.
Because they said they want to fight corruption. We must fight corruption because corruption is endemic.
Director Cibiyar inganta karafan Professor Ibrahim Madugu yace bai samu izini daga shalkwatar ma'aikatar sa ba, dan haka ba zai ce komai wa 'yan jarida ba.
I must get clearance from my permanent secretary to talk. But all I can tell you is that it's just some few elements who feel they can take the laws into their hand.
Director yace iyakar abin da zai fada shine wadansu tsirarin mutane ne wadanda ke ganin za su dauki doka a hannunsu ke neman haddasa fitina. Ma'aikatan dai sun kulle mashigar cibiyar suka kuma rike kwalaye dake cewa muna bukatar yaki da cin hanci. Shugaba Buhari ya kawo mana agaji da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe.
Tun za gogo a nan Washington na cewa 11 na safe ne da minti kusan 19 ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Alhaji Sa'adu Maso Kano. Kuma idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsane inda bakon namu yake mana bayanin sana'arsa ta farko da ya karo da ita sa'ilin da ya iso nan Amurka. Amma kuma kamfanin da suke wannan aiki sai ya kulle ya sake matsugunni. To a wannan wuri ne zamu tashi domin ku na tambaya Alhaji Sa'adu Maso Kano cewa to ko wace jiha mane yake zaune a nan Amurka inda yake wannan aiki ko kuma sana'ar ta dinki wato tela?
A nan ga New York, tun da na zo bincin zuwa kowane jiya ina nan New York.
Duk shekarun nan da kai a nan Amurka a birnin New York kake?
Kware ko wurin shekara 20 da wala abu kenan, ban taba zuwa kowane state na zauna ba, nan New York ne waje daya.
Tarkashe. To amma tun shekara 1990 kake nan kasan?
Nake nan kasan kware ko
me ya baka sha'awa ko kuma me ya burge ka tun daga wannan lokacin baka tunanin ka koma gida Najeriya ko Ghana ka ci gaba da zama ba?
Eh, abin da ya burge ni matsaloli ne dai da yake kan kowa shine yake kan
kuma wani
kullum kana tunanin zaka tashi ka koma sai ka samu kuma akwai wani dan matsalan da ya kamata ka gyara kullum a cikin gyaran ake shine kawo har yanzu kaga har yanzu ba mu iya mun koma gida da zama ba amma ba ka ba dai ai mu duka muna son mu koma gida da zama mu kama sana'a mu zama mu gangane ma da addinin mu ma mu tsautata addinin mu ma
to kana nuna ba duk wannan matsalolin ba kaman kace zama na Amurka ba dadi kenan
abinda zaman Amurka yake akwai aiki ba dadin rayuwa yanda zaka sake kaman gida kana cin muriyanka kana yin wasu ababa duk abinda kake cikin sauki nan ba haka bane nan kullun ka tashi ka je aiki amma ka ba kanka hutu na rana daya wato hutu ne dai ko ka yi shi ma gobe ka koma ka je aiki to ina dadin kullun ka je aiki da wasu ababa amma rayuwa mutum asiri Allah ya yi maka sannan duyan da kake inda ka san ga kake ka samu rufin asiri tunda akwai alheri daban-daban da Allah ya ba su sai ma kana ciki zai shafe ka amma ba za ka iya kace Amerika ba daɗi ba rashin daɗin shi guda ne yawan aiki da ake yi ana yawan aiki da yawa da ake yi wani ma kamfanin in kana aiki da su in lokaci ya kai ko ba da lafiya in ma ba ka da lafiya ka je ka gaya musu suna yi su ce ma sun ba ka kwana uku to cikin kwana uku ne su ga dai abin ba na yi ba ne sai su sake ka su sa wani in ka kuma fito ka samu lafiya ɗaya ɗaya ke iya duban zaman da kuka yi su ce ku komo ka kama aikin ka wani sai ka sake zuwa ka fil sabon application ka samu sabon aiki sannan ka ci gaba da yanda kake so dalilin da yasa kaga yau da zikin aikinmu na tinki ya bata muka komo tuki kenan tuki shi kaman kusan zaman kanka kake duk abin da ake yi in ka tashi kai yanda kake so ka je aiki ka je yanda baka so ka gamna kaji
wato kana nuna kace nan ba a samun kuɗi haka na siddan dole sai ka motsa jikinka
alhaji in ba aiki kai ba za ka yi ba tuntuwa ake yi ba kyauta ake bayarwa ba saka ake bayarwa ba aiki ake yi kake gariya shi wani zai je shi ne za ka samu kuɗi in ba yi kai ba ina za ka samu kuɗi abin da ake yi ne in Allah ya sa lalura ya zo maka ba ka da lafiya ɗan uwa sun san harkan yau da ake yi kuɗin ɗaki da wasu abubuwa na abinci shi ne ɗan uwa ke karo-karo wanya kawo a haɗa da sunan Allah sai a ce ga shi an bayar saboda Allah a baka wataƙila shi ma ba isa yake yi ba
wai kamar yadda ake yi gida mutum ya zauna kawai bai aikin komi kawai ya dogara ne wannan ya bashi wancan ya bashi da haka na zai ta rayuwar shi
wallahi tallahi
nan ba haka
nan ba haka
to yanzu ka ce Sa'adu ka ce ka koma sana'an tuki to ya sana'an tuki tun wani lokaci ka kama sana'an tuki tun sanda ka ba aikin tela dinki
da na bar aikin tela gaskiya da na bar aikin tela na yi ɗan aikin security
tsaro kenan
na yi shekara 10 ina yi kusan na ma shahara a wurin wannan aiki domin kakan je ma da sunana a ɗauke ka aiki wannan ke gwada kamar na yi ɗan zamantakewa kyakkyawa da su da na bar wannan aikin security ne sai na komo sana'ar
kama aikin tsaro ka taɓa aikin kayan sarki ne a Najeriya ko a Ghana ko su suna ɗaukan mutum haka na kawai ba sai ka yi irin wannan aikin ba
sai ka yi makaranta a nan
na tsaro
ko sai ka yi makaranta a nan ma ba ka yi ma a can ba in ka zo nan aka ɗauke ka kana cikin aikin sai a bar ka je ka yi makaranta
na tsaro
mun yi makaranta ko aka ba mu certificate ɗinmu da ko ina ma iya mu yi aikin tsaro
to yau ma kamar kullum lokaci ya muna halin nasa masu ware yau ma nan za mu ɗaga aya a cikin shirin namu za mu ci gaba da wannan tattaunawar wani sati idan Allah ya kai mu yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Sa'adu maso Kano ɗan asalin Najeriya matashin Ghana amma yanzu ba Amurka da Salamu Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na cewa wasikar da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ya aika wa shugaba Muhammadu Buhari akan halin matsatsi da kuncin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki yayi daidai, kuma mu talakawan wannan ƙasa ta Najeriya mun ji daɗin wannan wasikar da fata shugaba Muhammadu Buhari zai dubi wannan wasikar da idon basira. Amin. Sako daga baban gida Yusuf na fada a jihar Gombe da Nura Sani Rijau radiologist da Husaini Aliyu Rijau. Wannan sako da cewa Allah mai gyara tuwon makaho dan mai ido kuma sai ya bace. Haba 'yan majalisun ƙasa ta Najeriya, ku yi tausayin hali da ƙasa ke ciki mana. Ku sani cewa fa yin watsi da Sudan Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar EFCC a karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya aike muku da shi abin kunya ne a idon duniya, ba ma cikin ƙasa kadai ba, domin kuwa ta bayyana fili. Mu talakawa mun san ba da mu kuke wurin ba. Allah ya dawo da ku cikin haske ku bar duhu. Sako daga Sani Gulle Kamfala Malam Madoli a jihar Jigawa. Sai kuma wannan sako daga baban Maryam mai turare Dumjiya Niger. Yace salamu VOA Hausa, da Allah ku gaya wa hukumomin gardafuri a gaskiya ya kamata su rage irin kudade da suke dora wa jama'a idan sun same su da laifin sari itace, domin wallahi kudaden da suke dora wa jama'a yayi yawa matuka. Sako wannan sako dake cewa salamu VOA Hausa, harin kunar bakin wake da aka kai a sansanin yan gudun hijira a Maiduguri wajen abin takaici ne, da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen toda asirin duk wani dan ta'adda da ya shigo cikin jama'a. Daga Sadi Saidu Daura. Wannan sako na cewa Allah kawo mana da wamman zaman lafiya mai dorewa a Maiduguri da ma duniya baki daya. Daga Husaina Alhaji Umar Forever da Halima Muhammad Haruna da Jamila Yusuf Gumari Airport Maiduguri. Sakonmu na ƙarshe na cewa Majalisar Dattawan Najeriya da Hamid Ali ya kamata ku maida wukakenku cikin buhu, ku yi wa talakawa aiki, ba wai ku tsaya kuna cece ku ce ba. Daga Usman Shitu Mahuta.
Yanzu kuma lokaci ne da za ku ji labarai a taƙaice.
A takaice, kafafen yada labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fidda doka hana fasinjoji daukan manyan na'urori masu amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen saman wasu kasashen gabas ta tsakiya. Jaridar New York Times ta ambaci wata majiya da bata bayyana ta ba, tana cewa an yi dokan ne don dakile shirin mayakan ISIS na kera dan karamin bom wanda za a iya boyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka. Amurka da Koriya ta Kudu sun ce gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba bai yi nasara ba. Mai magana da yawon rundunar sojan Amurka na Tekun Pacific ya ce makamin ya nuna alamun tarwatsewa 'yan daƙiƙu bayan harba shi daga mashigin Kalma a yankin gabashin ƙasar. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ita ma ta ce gwajin bai yi nasara ba yadda ya kamata. Wata cibiyar kare haƙoƙin bil'adama mai sa ido a Siriya ta faɗa yau Laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakaran da Amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe aƙalla mutane 33 a wata makaranta kusa da birnin Raqqa. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory ta faɗa cewa harin ya auku ne da safiyar jiya Talata.
Masu haro baki da abin da shirin namu ya kunsa kenan, amma za mu sake dawowa in Allah ya yarda da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar Malam Isma'ila Isa Bambur, tsohon ma'aikaci a gidan yaɗa labarai na jihar Taraba kuma ma'aikaci a jami'ar tarayya ta Bukari, da fatan Allah ya ji kansa. In zama da Maryam Dauda da Titiya ne gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun, sai injinanmu Vasco Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na murya Amurka birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe nan tafi, a yi sauraro lafiya.